This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan ku da lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 13 ga watan Mayu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Sojojin Isra'ila sun fafata da mayakan Hamas a yau Litinin arewa da kudancin Gaza. Yayin da hukumar lafiya ta Gaza ta yi kashedin fuskantar karancin mai fetur a cibiyar lafiyar. A yau Litinin ma'aikatar tsaron Rasha ta ce rajojin tsaron samanta ta lalata jirage marasa matuƙa 31 da makamai masu linzami 16 wanda Ukraine ɗin ta harbo a wasu hare-hare cikin dare. Kana ma'aikatan ceto a Afirka ta Kudu sun ci gaba da aiki a yau Litinin da neman waɗanda suka tsira da ransu amma suka makale ƙarƙashin muraguzai mako guda bayan rugujewar wani ginin bene da ake ginawa.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'an bankin bunƙasa harkokin tattalin arziki a ƙasashen musulmi sun kai ziyara a jihar Kano inda suka yaba da irin ci gaban da aka samu wajen aiwatar da ayyukan bunƙasa samar da abinci da kawar da aukuwar fitintunu tsakanin makiyaya da manoma a ƙarƙashin wani tsarin bankin. Alhaji Ibrahim Garba Muhammad Gama, jami'in kula da aiwatar da shirin a Kano, yayi bayani akan matakan ɗorewa ko wanzuwar shirin.
To duk tsare-tsaren da muka yi na da tsari na ɗorewa. Idan misali ka kalli cibiyoyi da muke ginawa na tattara madara guda 100, tuni mun fitar da kuɗaɗe mun ba an kwan gida wanda zai ba su horo inda za ka ba ƙungiyoyi masu ƙarfi wanda suka harka a gurin.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji hira da shugaban kungiyar da ke bibiyar ayyukan 'yan majalisa a Najeriya ta CSLAC a kan salon yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙarƙashin gwamnatin Bola Tinubu. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin ilimi inda za ku ji cewa jami'ar Azman da ke jihar Kano ta bullo da wani shirin ba da darasi ga almajirai. Amma yanzu dai bari mu fara da shan labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum ga labaran duniya kashin farko. Sojojin Isra'ila sun fafata da mayakan Hamas a yau Litinin a arewa da kudancin Gaza, yayin da hukumar lafiya ta Gaza ta yi kashedin fuskantar karancin man fetur wanda injinan generator da kuma motocin ambulance za su yi amfani da shi, lamarin da ke neman kasara tsarin kiwon lafiya. Shaidu sun ba da labarin fadar da aka gwabza a sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya wanda ke arewacin Gaza, wanda kuma wani bangare ne da sojojin Isra'ila suka koma domin fatattakar 'yan kungiyar Hamas da sojojin suka ce tana kokarin yin wato sake tattara kanta a gurin. Mazauna birnin Rafa sun ce hare-hare ta sama da ƙasa sun ƙara ƙaimi a birnin da ke kusa da iyakar Gaza da kuma ƙasar Misira. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa da yammacin jiya Lahad cewa sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya bayyana rashin amincewar Amurka ga hare-haren soja ta ƙasa a Rafa, yayin wata hira ta wayar tarho da ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant. Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya faɗa a jiya Lahad cewa faɗan da ake ci gaba da yi da kuma umarnin kwashe mutane ya kawo tsananin rashin matsugunai ga al'ummar da daman can suke cikin ɗimuwa. Tech ya yi tambaya inda yake cewa ina mutane za su je a Gaza, yana mai cewa babu inda mutum zai ɓoye a nan garin na Gaza. A yau Litinin ma'aikatar tsaron Rasha ta ce rundunar tsaron samanta ta lalata jirage marasa matuƙa 31 da makamai masu linzami 16 da Ukraine ɗin ta harbo a wasu hare-hare cikin dare. ma'aikatar ta ce jirage bakwai marasa matuka da makamai masu linzami hudu ne aka harbo a saman yankin Crimea da Russia ta mamaye. Kana an lalata wasu jirage marasa matuka takwas a Kursk, an kuma gano wasu hudu a yankin Lipetsk. Harin na Ukraine ya fi mai da hankali ne a yankin Belgorod mai iyaka da Ukraine din. Ma'aikatar tsaron Russia ta ce ta lalata jirage marasa matuka 12 da makamai masu linzami 12 a nan Belgorod. Harin na Belgorod na zuwa ne wuni guda bayan da wani harin makami mai linzami da Ukraine ta kai ya kashe akalla mutane 15 kana ya jikata wasu 30, inji gwamnan yankin a yau Litinin. Masu aikin ceto a Afirka ta Kudu sun ci gaba da aiki a yau Litinin na neman waɗanda suka tsira da ransu amma suka makale ƙarƙashin buraguzai mako guda bayan rugujewar wani bene da ake ginawa. Sun ƙara samun ƙwarin gwiwa ne a ƙarshen mako yayin da aka gano wani ma'aikacin ginin da ya tsira da ransa ba tare da abinci da ruwa ba. Hukumomi sun ce ma'aikatan ginin 24 da suke aiki a ginin da ya rushe ba a gama ginawa ba an tabbatar da sun mutu, yayin wasu 28 kuma suka bata, lamarin da ka iya ƙara yawan waɗanda suka mutu har zuwa sama da 50. Sama da ma'aikatan gaggawa 600 da sauran jami'ai ne suka gudanar da aikin bincike na waɗanda suka tsira da ransu a wannan rushewar gini na garin George da ke gabar tekun kudancin Afirka ta Kudu wanda ya afku a Litinin makon da ya gabata.
To, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A ƙarshen makon jiya ne jami'an bankin bunƙasa harkokin tattalin arziki a ƙasashen musulmai mai shalkwata a birnin Jidda na ƙasar Saudiya suka ziyarci jihar Kano, inda suka yaba da irin ci gaban da aka samu wajen aiwatar da ayyukan bunƙasa samar da abinci da kawar da fitintunu tsakanin makiyaya da manoma a ƙarƙashin tsarin bankin na raya noma da kiwo a ƙasashe masu tasowa. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da reshen jihar Kano na babban bankin Najeriya ke fayyace gudunmuwarsa wajen ƙarfafa gwiwar manoma a jihar ta Kano. Wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A shekara ta 2002 ne shugaban bankin raya musulunci wato IDB a takaice Dr. Muhammad Aljassir ya kaddamar da shirin bankin na raya noma da kiwo a jihar Kano wanda aka kebewa dala miliyan 95 domin aiwatar da shi cikin shekaru 5 da nufin haɓaka samar da abinci da daƙile rikici tsakanin makiyaya da manoma kana da kuma samar da hanyoyin dogaro da kai a tsakanin al'umma. Baya ga ganawa da gwamna da mai martaba sarkin Kano, tawagar jami'an bankin na IDB a ƙarshen mako sun kuma ziyarci yankunan da suka ci gajiyar aikace-aikacen bankin kana daga bisani suka tattauna da manema labarai. Alhaji Ibrahim Garba Muhammad Gama shine jami'in da ke kula da aiwatar da wannan shiri a Kano.
Kusan kaso 80 cikin 100 na abin da shirin yake so aiwatar ya samar da cibiyoyin tattara madara guda 40 daga cikin 100 da ya shirya ginawa, gyara kuma yanka guda 20 da shirya gyarawa ya gina su, ya samar da tallafi ga manoma 421 kai tsaye wanda aka san tallafi na kayan aiki da dabarun noma daga cikin 450 da shirin ya tsara zai taimakawa, ya samar da gyare-gyaren kasuwannin dabbobi guda 5 manya na Kano, ya samar da gyaran wajen noman rani na watari, ya samar da ɗakin bincike na cututtukan dabbobi irinsa na farko a arewacin Najeriya mallakin gwamnatin jihar Kano. Shirin ya samar da hujin shanu da awaki da raguna inda aka samarwa da makiyaya kimanin 223 a wannan huji, inda aka yi hujin dabbobi kimanin miliyan 4,500 da wajen 73.
Dangane da matakan ɗorewa ko wanzuwar shirin bayan ƙarewar adin da bankin na IDB ya ɗiba kuwa, Alhaji Ibrahim Gama ya ce.
To, duk tsare-tsaren da muka yi na da tsari na ɗorewa. Idan misali ka kalli cibiyoyi da muke ginawa na tattara madara guda 100, tuni mun fitar da kuɗaɗe mun ba 'yan kwangila wanda zai ba su horo inda za ka ba ƙungiyoyi masu ƙarfi wanda suka harka a gurin, ba wai kawai a zo a ba mutum ɗaya ko biyu ko a bawa wasu mutane wanda ba su da wani horo ba. An tsara abin da ake kira management committee wanda za su wannan training inda za su riƙe wannan guri.
Wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da reshen jihar Kano na babban bankin Najeriya CBN ke cewa ɗimbin manoma a sassan jihar ne suka ci gajiyar tsare-tsaren bunƙasa noma na bankin, kamar yadda Alhaji Umar Ibrahim Biyu, kontrolan bankin a Kano, ke faɗi.
Waɗansu ayyuka da muke yi na taimakawa manoma da sauransu, su SCGSF da sauransu, akwai yadda ake ce musu trust fund model, da yake kasan ba ma mu ne muke ba da bashin directly ba, za su je bankuna ne su karbo, amma mu muna garanti idan akwai aka samu matsala mu za mu biya. Sannan akwai kuma wanda idan suka yi noma suka zo da ita, ko ni kashi da ake yafe musu, duk ana abin nan din su ne don saboda bunƙasa noma da sauransu a ƙasar.
Abin jira a gani dai shine yadda waɗannan tsare-tsaren tallafi daga hukumomi da cibiyoyin gida da na ƙetare za su yi tasiri wajen saukar hauhawar farashin kayayyakin abinci da sauran kayan masarufi da 'yan Najeriya ke fuskanta, da kuma sauƙaƙa talauci da fatara a tsakanin 'yan Najeriyar. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Yan sandan Burtaniya sun tuhumi wasu mutane uku da laifin taimakawa hukumar leƙen asiri ta Hong Kong a daidai lokacin da ake ƙara nuna fargaba cewa ƙasashe masu adawa na ƙoƙarin yin katsalandan ga tsarin demokuraɗiyya da kuma harkokin tattalin arziki a Burtaniya. Mutane ukun suna cikin wasu 11 ne da 'yan sandan yaƙi da ta'addanci suka kama a farkon wannan wata a yankin Yorkshire da kuma London, inda suka yi amfani da wani bangare na doka da ta bada damar tsare waɗanda ake zargi game da tsaron ƙasa da leƙen asiri ba tare da sammaci ba. An saki sauran mutane 8 ba tare da wata tuhuma ba. Wannan sadarwar na zuwa ne yayin da Prime Minister Rishi Sunak yake shirin gabatar da jawabi a yau Litinin, inda ake sa ran zai yi magana kan wato yadda Burtaniya ke fuskantar ƙaruwar yiwuwar fadawa mummunan makoma sakamakon barazana daga ƙasashe masu adawan da suka hada da Rasha da China da Iran da kuma Koriya ta Arewa. Tankiya da China ta ƙara ta'azzara ne bayan da aka kama wani mai nazari a majalisar dokoki kan zaton leƙen asiri wa ƙasar Beijing, tuhumar da jami'an China suka kira mara tushi. Hukumar tsaron Hong Kong da kuma 'yan sandan Hong Kong da ma ofishin harkokin wajen kasar China a Hong Kong ba su yi gaggawar mai da martani ba ga buƙatar yin hakan. A ƙarshe, kakakin hukumar tsaron gabar tekun kasar Philippines ya faɗa a yau Litinin cewa hukumar ta himmantu ta tabbatar da kasancewarta a tekun kudancin China da ake takaddama a kai domin ganin China ba ta gudanar da ayyukanta na sake kwace yankin na Sabina Shahol. Jami'an tsaron tekun sun faɗa a ranar Asabar cewa sun jibge jirgin ruwa a Sabina Shahol, inda ake zargin China da gina kirkirarren tsibiri, yayin da ake tada jijiyoyin wuya a kan rikicin ruwan. Sun kuma ƙara da cewa akwai wasu jirage guda biyu da suke sintiri a wurin. Tun lokacin da aka jibge jirgin ruwan a tsakiyar watan Afrilu, jami'an tsaron sun ce sun gano matattun tsirin ƙarƙashin ruwa waɗanda aka lalata su da ma waɗanda suka mutu aka kuma zuba su a yankin na Sabina Shahol. Kakakin hukumar tsaron tekun ta Philippines, J. Tariela, ya faɗa wa manema labarai a yau Litinin cewar rundunar tsaron tekun sun yi ƙoƙarin hana China gudanar da ayyukansu na sake ƙwace wannan yanki.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Yayin da hukumomin Najeriya ke ci gaba da kokarin yaki da cin hanci da rashawa, 'yan Najeriya da yawa na jefa ayar tambaya akan nasarorin da ake samu. Akan wannan batun, Haruna Shehu Maraban Jos ya yi hira da shugaban kungiyar da ke bibiyar ayyukan 'yan majalisa a Najeriya ta CISLAC, Awal Musa Rafsanjani, akan ko sun gamsu da salon yaki da cin hanci da rashawa na gwamnatin Bola Tinubu.
A gaskiyar magana, har yanzu ba mu fuskanci gaskiyar yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya ba. Har yanzu akwai aikace-aikace da ya dace a ce an yi. Har yanzu akwai kokari da ya dace a ce an yi don inganta aikin yaki da cin hanci da rashawa. Misali, gwamnati ba wa hukumomin yaki da cin hanci da rashawa tallafin da yake ya dace sun samu ba. Ta wajen bangaren kudaden da za su yi aikin su, ta wajen bangaren rasa sa baki a cikin aikace-aikacen da suke, ta wajen bangaren amfani da wasu da suke da ruwa da tsaki a cikin jam'iyya mai ci ko kuma a cikin gwamnati su hana ma hukumomin yaki da cin hanci da rashawa aikace-aikacen su. Misali, kamar abin da ya faru a Kano, saboda wasu suna ga cewa an bankice su kuma ana kwato irin kadarorin da suka sata, sun zo sun hada baki da gwamnatin tarayya ana nema a hana hukumar yaki da cin hanci da rashawa da karɓar koke-koke ta jihar Kano a aikace-aikacenta, har ma 'yan sandan da aka hada don a taimaka a ringa aikace-aikace a wannan hukumar, an zo an cire waɗannan 'yan sandan saboda rashin gaskiya da adalci, don kadarorin da aka kwato wajen barayin da suka yi mulki. Wato a zo a haɗa baki da 'yan daba a zo a ɗebe waɗannan kadarori. Waɗannan ina ɗaya daga cikin matsalolin da suke faruwa, saboda haka ba tun da za a yi mu ce gwamnatin Najeriya, kuma har yanzu shi da kansa shugaban ƙasa Bola Tinubu bai fito ma ya yarda ma cewa a yi yaƙi da cin hanci da rashawar nan ba. Ba yanda zai yi ne, hukumomin nan hukumomi ne wanda sun zo kafin shi, kuma tsari ne na ƙasa ba tun da za a yi, to illa kawai su zuba musu ido ba za su tallafa musu ba kamar yadda yake a dace a tallafa musu, to abin da yake faruwa kenan. Amma mu a matsayinmu na 'yan ƙasa, dole ne mu ci gaba da gwagwarmaya, dole ne mu ci gaba da tabbatar da cewa mun waye wa mutane da kai, don a rufe hanyoyin da ake sace-sace, hanyoyin da ake yi wa ƙasa zamba cikin aminci, hanyoyin da ake yi wa 'yan ƙasa makirci, don kada su samu abubuwan morin rayuwa, kada su samu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Dole ne mu tashi tsaye mu ci gaba da muwarawa hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa a jihohi da kuma gwamnatin tarayya, don su tabbatar da kan cewa sun hana azzalumai da suke hana talaka bayan Allah bacci.
To, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam.
Shan hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayin mu.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A cikin shirin namu na yau za ku cewa Jami'ar Azuma da ke jihar Kano ta bullo da wani shiri na ba da darasi ga almajirai na makarantun allo.
Almajirai, to za a koya musu karatu da rubutu na Hausa da na Turanci da lissafi.
Haka ita ma Jami'ar Isaka Rabiu da ke Kanon ta bullo da wani tsari na tallafawa dalibai da kuɗin karatu.
Kuma a cikin 79 guda 52 mutane ice ya ɗauke wa kowa 500,000.
To, da fatan za a yi sauraro lafiya.
Abun rainawa, himma da kwazo kokayin mu.
Ba tarar bata lokaci ba, zan hada ku da wakilinmu da ke Kano, Mahmud Ibrahim Kwari.
Wato, samun cikakkiyar ƙididdiga ta abin da ake cewa almajiri pupil ko almajiri boy a jihar Kano ko a koma ina ne a Najeriya, ƙididdige sa abu ne da yake da dan wahala. Sai dai abin da ni na fi yarda da shi shine yawan almajirai, musamman kama a jihar Kano ya ta sama miliyan 1,600. Wannan na same shi ne daga ƙididdigar da aka yi a shekara ta 2008. zuwa 2009.
Dr. Muhammad Hadi Musa kenan manazarci kuma guda cikin masana da suke gudanar da bincike akan sha'anin almajirai a yankin arewacin Najeriya. A zamanin gwamnatin shugaba Goodluck Jonathan ne gwamnatin Najeriya ta gina makarantun tsangayu fiye da 100 a yankin arewacin Najeriya da nufin ba da dama ga miliyoyin almajiran da ke makarantun allo su yi karatun zamani na boko a daidai lokacin da suke ci gaba da karatun su na allo. Ko da yake shirin makarantun na gwaji ne, amma ya fara ba da sakamako mai armashi sai dai canjin gwamnati da aka samu a shekara ta 2015 ya mayar da hannun agogo baya ga sha'anin gudanar da waɗannan makarantu. Farfesa Rukayatu Ahmad Rufa'i ita ce ministar ilimi ta Najeriya lokacin da aka kafa waɗancan makarantu.
Mu wannan abin da yasa lokacin muka yi tunaninsa shine duk duniya sai zama na ba inda ya zama yaran da ba sa zuwa makaranta sun fi yawa irin Najeriya a lokacin musamman a wannan mataki na farko. To sai muka duba ga to me matsalarmu yawan almajiran da muke da su da kuma ba makarantar nan suke zuwa. To sai muka shawara cewa me zai hana mu bude makarantun nan mu yi da na kwana da na wa'ida yara za mu daukar almajiran kai su makaranta su dinga yi ana koya musu karatun bu zamani kuma suna yin karatun allansu kuma a dauki malaman su ma su zama su ne malamai a dauko malamai kuma na darussan da aka sani sun lissafi da sauran abubuwa a hada ya zama yaran nan su ma sun samu karatun ilimi kaman kowa. To kaga daga sun gama suka tafi secondary suka zo suka wuce ta suka tafi manyan makarantu kaga an gama da wannan. To mu yanda muka so mun kullar jejjeniya ne a lokacin da gwamnatin jihohi saboda ita ma gwamnati tarayya ba ta da makarantu kanana makarantu saboda haka sai muka yarjejeniya aka kulla da su sanda aka kaddamar da abun ma ai sarkin musulmi yana nan sannan kuma shugaban gwamnati yana nan saboda a tabbatar cewa malamai sun karba sarakuna sun karba sannan gwamnati sun karba dan abun ya zama an hada karfi. To amma kuma daga baya dai abubuwan dai na kasan nan na ganin sai dai kuma a ce Allah dai ya sari a kawo mafita nan gaba insha Allah.
Na duba wani littafi naki da aka rubuta na ayyukan da kika kina minista naga alƙalman sun kai wurin da wani abu na waɗannan makarantu da aka yi kuna da target ne abin da kuka kira target misali akalla a jiha ko wace a samu makarantu kaza daga lokacin da kuka fara zuwa wani lokaci da kuka takiri
kamar abin da muka yi mun yi yunkuri ne daga sama saboda mun ga abin ya zama abin da ake kira matsala idan abu ya zama da matsala ku to zaka iya kawo dauki to sai muka je ko wace jiha ba makaranta ɗaya muka yi a jihohi ba ya danganta da yawan yaran wata mun yi biyu wata mun yi uku haka nan. To idan muka yi mu a fatan mu mun yi dama muna bar wa jihohi saboda su ne za su ci gaba da gudanar da su tunda dama a ƙarƙashin su sake. To amma a fatan mu shine iya yawan almajiran da yaran da suke zagaya akan titi ba su da abin yi iya yawan makarantu saboda haka gwamnatocin jihohin nan da na lokacin gama su kuma su ci gaba da budewa sai zama nan da nan yaran nan gaba ɗaya an sa su a cikin makarantu. To don haka kaman abin da ake kira gwaji ne ko model muka bayar amma mun so a ce kuma abin ya ci gaba.
Yanzu haka da jami'ar Azman mai zaman kanta a Kano ta fitar da wani tsari na mako-mako na koyar da almajiran makarantun tsangayu da ke makwataka da ita a cewar shugabar jami'ar Farfesa Fatima Batul Mukhtar.
Saboda haka muka shiga cikin unguwa muka fara sampling ne muka fara yi wato gwaji aka samu almajirai. So za a koya musu karatu da rubutu na Hausa da na Turanci da lissafi da kuma ɗan sana'o'i dai haka.
Tsangayen su kuke zuwa ko kuma kawo su nan haraba?
Kawo su muke yi cikin makaranta. A koya musu ko a ba su abinci da za su ci saboda ka gani ranar banban su sun tafi zubara.
Wanne manufar haka na hanyar?
Manufar haka shine ya zamanto cewa an yaɗa ilimi wato ba wai ya zamanto cewa yara sun san ilimin addini ba kawai a har ilimin boko ya zamanto cewa za su iya karatu za su iya rubutu za su iya yin lissafi za su iya yin sana'a sannan fatan mu cewa in suka kwadaitu da wannan su da kansu za su je su kai kansu makarantun boko su ci gaba da karatu kuma a ci gaba da inganta al'umma.
Ita kuwa a nata bangaren sabuwar jami'ar Khalifa Isiyaka Rabiu ta fitar da wani tsarin ba da tallafin karatu ne ga ɗalibai 500 baya ga sassauta kuɗin makaranta ga rukunin farko na ɗalibanta. Farfesa Abdulrashid Garba shine shugaban jami'ar.
Mun fara ɗiban ɗalibai a kwasa-kwasai guda programs guda 16. Muna da ɗalibai yanzu guda 79 kuma a cikin 79 nan guda 52 mata ne. Ki wanda yake kula da jami'a ta bangaren kuɗi ice ya ɗauke wa kowa 500.
wannan dai rangwamen na 500 da aka bayar har su fita. Idan muka zo daukan dalibai dauka na biyu za mu sake roko irin wannan su ma sake ba su wannan gara basar.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya Sanata Barau Jibrin ya dauki nauyin dalibai fiye da 600 da galibin su mata ne da nakasassu domin karatu a jami'ar tarayya da ke dutsen ma a jihar Katsina.
Kaunarsa da yake cewa matasa su samu ilimi na zamani da na addini domin su yi karatu a yi maganin zaman banza a koyi sana'a a riƙe kai a riƙe iyalai a riƙe al'umma kuma kamar yadda muka faɗa ilimin na zamani ne da na addini kuma a kawo karatu a kofar gidan kowa. Kowa ya yi karatu musamman matasa da kuma mata.
Farfesa Muhammad bin Abdullahi kenan shugaban ma'aikata a ofishin mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya. Masu kula da lamura dai na ganin ƙara ƙaimi wajen tallafawa ɗalibai marasa galihu su yi karatu da kuma ba da ilimin zamani ga almajiran da ke karatun allo a makarantun tsankayu daban-daban. Tafarki ne na magance ɗumbin ƙalubalen da yankin arewacin Najeriya ke fuskanta.
To madalla, a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu na Kano
Mahmud Ibrahim Kwari.
Sai kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie Lagos Gresham naku baban yaji furin ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
Tan hakika ba da tangarɗa ba kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen mushin ku jama'a kiranmu.
Madalla a gaida baban gida Jibril. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau saƙon haɗin gwiwa ne daga Sinusuma Datti da Magaram da Isuhu Makerima Datti da Ilyas Yakubu Digawa tare da Yakubu Mai Aski Badaraka da Haddabi Mai Kwamfuta Mai Yama. Suka ce salam VOA a wannan lokaci da muke na farko-farkon damina a ƙasarmu jamhuriyar Nijar. Muna amfani da wannan damar don kira ga mahukuntanmu na jihar da Magaram da cewa ya dace tun da wuri a ɗauki matakan yashe kwalbatoci da gadoji da sauran magudanar ruwa waɗanda ke cinkushe da ledodi da datti don kauce ma fuskantar ambaliyar ruwa. Saƙon Sani Muhammad Chindo ya ce haƙiƙa ɓullo da hanyar kare makarantu daga ayyukan 'yan ta'adda da gwamnatin jihar Kaduna ta yi abin a yaba ne. Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda a yankunanmu na arewacin Najeriya da ma ƙasar baki ɗaya. Wannan saƙon ya ce muna marhabin da dokar gwajin lafiya kafin a ɗaura aure da jihar Kano ta ɓullo da shi. Da fatan dai gwamnatin tarayya za ta faɗaɗa dokar zuwa sauran jihohi. Gani irin muhimmancin da hakan yake da shi ga lafiyar al'umma. Saƙo daga Sani Mai Lange-Lange Yalwa Yawuri. Saƙonmu na ƙarshe kuma daga Malam Ango malamin makaranta. Ya ce ina miƙa saƙon ta'aziyya ta ga tsohon ɗan ƙwallon ƙafan Super Eagles ta Najeriya Tijjani Babangida sakamakon rasuwar ƙaninsa Ibrahim dangane da haɗarin mota da suka samu daga Kaduna. Allah ya ji ƙanshi da rahama ya kuma ba su haƙurin wannan rashi. Su kuma da suka jikkata Allah ya ba su lafiya. Amin. Kuma madalla kafin mu yi sallama da kuga takaitattun labaran duniya.
Sojoji Isra'ila sun fafata da mayakan Hamas a yau Litinin a arewa da kudancin Gaza yayin da hukumar lafiya ta Gaza ta yi kashedi fuskantar karancin mai da injinan generator da kuma motocin ambulance za su yi amfani da shi lamarin da ke neman kasara tsarin kiwon lafiyar. Shaidu sun ba da labarin fadar da aka gwabza a sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya wanda ke arewacin Gaza wanda wani bangare ne da sojojin Isra'ila suka koma domin fatattakar 'yan kungiyar Hamas da sojojin suka ce tana yunkurin sake tattara kanta a gurin. A yau Litinin ma'aikatar tsaron Rasha ta ce rundunar tsaron samanta ta lalata jirage marasa matuƙa 31 da kuma makamai masu linzami 16 da Ukraine ta harba a wasu hare-hare a cikin dare. Ma'aikatar tsaron ta ce jirage mara matuka guda 7 da makamai masu linzami 4 ne aka harbo a saman yankin Crimea da Rasha ta mamaye, kana an lalata wasu jirage marasa matuka 8 a Kursk.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labaran duniya, da Sarfila Hashim Gumel wanda ya haɗa shirin da bada umarni, da ma injiniyar mu ta yau Kila Williams, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.